Allah ya bana fauna fi ruhina muke muta a cikin al'aurata da daga ruhin wannan koyi da alaihi salatu wassalam. To abin da ya faru kenan, Allah ta'ala yake cewa ta kare farjinta, mu ko mun kaddara sai ta haihu, kuma za ta haifi ɗaya daga cikin iyayu zaɓaɓɓu daga cikin annabawan Allah mursalai, sannan kuma ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli, wanda kuma a tarihance daga shi sai annabin ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah ya ƙara ba wannan baiwa ta sa shaida, yace wa saddaqat bi kalimati rabbiha, kuma ta gaskata kalmomin ubangijinta. Ya bata umarni a waɗansu wurare, waɗansu ayoyi, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya ke Maryam ki da'a ga ubangijinki, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi ki sujuda, ki dan cikin masallata, warka'i ki ruku'u tare da masu ruku'u. Wannan umarni ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ga ita wannan baiwa ta sa Maryam ta yi su. Allah yake nufi da cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, sannan ta gaskata da dukkanin littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar. Wa kanat min alqanitin, kuma ta kasance daga cikin masu da'a, kamar yadda a waccan ayan an umarce ta da ta kasance cikin masu kunuti. Ya Maryam qunuti li rabbiki, kuma tare da ikhlasi, domin an ce ki yi hakan domin ubangijinki dan neman yardarsa. Nana Maryam alaiha salatu wassalam, Allah ta'ala ya ba da shaida kamar yadda muka ji, kuma ya sanya ta ita karan kanta da ɗanta annabi Isa su zama wato ainihin aya, su zama darasi, su zama ilimi, abin lura, su zama rayuwa, abin koyi. Allah ya ce lil alamina, ga talikai, mutane da aljanu da mala'iku, zamowar ta haifi ɗa ba tare da namiji ba, shi kuma ɗan an haife shi ta hanyar mace kaɗai ba tare da namiji ba. Lalle wannan ya gwada darasi kuma ga talibai gaba ɗaya, domin ba a saba ganin haka ba sai akan wannan baiwa ta Allah. Cikakkiyar shaida da ke cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan dukkan komai, yana aikata duk abin da ya ga dama, abin da bai ga dama ba ne kaɗai ba zai yi ba, saboda bai tsara ma kansa ya yi hakan ba. Allah ta'ala ya ƙara mana yarda da shi, ya ƙara mana wato ainihin imani da shi. Ita wannan wato Maryamu, malam ya ce hikima ko makasudi na kawo kissarta a cikin wannan sura mai albarka, amma fa tawadu irin na malamai, kafin malam ya ci gaba sai da ya ce amma fa wallahu a'lam, dan ya nuna maka cewa abinda zai faɗa ba daidai yake da ayat da aka ja ko hadisi da za a ja ko kuma wanda magana ta ijma'in malamai ba. Ya nuna maka cewa fahimtarsa ce idan hankalinka ya yi daidai da nashi, ko tunaninka ya zo daidai da nashi, to yana yiwuwa ka samu ƙaruwa a cikin abinda zai faɗa. Allah ya saka malaman suna da alkhairi. Kullum malamin sunna baya ƙoƙarin nuna kansa a matsayin wata tsiya, a matsayin ya fika, a matsayin ka sakar masa, a matsayin ka ciyan kansa kowane lokaci ya zartar da hukunci kawai ka bi. A malamin sunna ba za ka zame shi haka ba. Duk malamin da ka ji yana ƙoƙarin nuna kansa, yana ƙoƙarin sai ya bambanta kanshi da ku da wata sura irin ta ya fi ku, irin ta ku sakar masa, shi karan kansa ba ku sakar ma ayoyinsa da hadisansa ba, a shi ku sakar masa. Wallahi wannan ba malamin sunna bane ba. Baya cikin malaman da Sheikh Abdurrahman Al-Akhbari rahimahullahu ta'ala yayi manuniya akan ai koyi da su Allah yake cewa wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhdharuna min ittiba'i shaytan kaji malaman sunna kenan bayan ka tambaye malamai ka nemi ilimi daga mabambantan malamai to idan ka tashi dabbaka abinda ka koya na ilimin a aikace ita to kai koyi da malaman da ke bin karantarwar manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam idan ba gane su ba ya kara fayyace maka su domin a wannan matsayin ma kawai nan tsaya karatun ya riga ya fito kai koyi da masu bin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Annabi Muhammad ko shine jagaban masu tawadu masu kankan da kai zuwa ga Ubangiji. Baya nuna kansa in ba wuri yayi wuri da wani usulubi na sai yayi amfani da wannan lafazin sannan abinda ake nema zai fito. Kamar lokacin da wasu matasa yan gaba dai suka ga karancin ibadar da Annabi yake tare da su suka kamar tayi kadan suka ce kai ba mu ga ta zama ba. Muje gida mu tambayi matan manzon Allah da iyalan gidan shi muje irin ibadar da yake ma Allah in ya dawo gida ta nan waje da yana tare da sahabbansa wannan mun gani kuma mun ga gaskiya ta yi mara kadan ba za mu hakura iya nan ba domin shi an gabata masa zanubansa na gaba da na baya gaba daya don haka ba za mu dakata tashi ba dole mu damara mu shiga fage mu nutsa sosai wajen bautar Allah amma indai wannan wanda yake yi ne mu muna ga tayi mana kadan mu je gida mu tambayo suka tafi gida suka samu iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi irin ibadar sa idan ya dawo gida suka kwashi labari suka karantar da su duk da haka sai su san kai wannan ibadar da Annabi ya tsaya iyakanta wanda kuka yi mana bayani mu tayi mana kadan kowanne ya daukar mu kansa alƙawarin wannan yace shi ba zai aure ba saboda mata na dauki hankali ibadar Allah zai tayi wannan yace ba zai ci abinci da rana ba azumi zai kai saboda ya ji falalar azumi wannan yace shi kuma da daddare ba zai rinsa ba wato ya dinga ibada kenan ya kwana sallah ya kwana azkaru ya kwana karatun alqur'ani ya kwana duk annabi yana gida yana jin su ashe idan da ya bar sun tafi aka shikenan wannan alƙawarin da kowa ya makarfa shikenan ya zama sunna tariya yace musu ku ne kuka ce kaza da kaza wannan yace ba zai kaza ba dan kaza wannan ma ba zai kaza ba dan kaza wannan yace to na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokin shi kaga yanzu bukata ce ta kawo annabi yace ya fi kowa tsoron Allah ba wai irin zabin kansa ne kun ya fito yana tinkawo yace din nan wurin na fi ku tsoron Allah a yanzu bukata ce ta taso in ba wannan magana yayi da zabi zabi kun san madan shi shi komai gani yake zai iya kawai wanda da zai za a bar shi a zara mai ido a ce to kai kace za ka yi eh kaga za ka yi to shikenan kowa ce zai hade raƙuwa minan gadari sakar mashi kota inda masu iya magana sai a bar shi ina tabbatar muku shekara ɗaya shekara biyu shekara goma shekara ashirin wallahi tallahi da kai shi zai zo ya kasa to shi satin farko sai a taka mai birki a tsaye da shi daidai inda zai dore ya kuma ci gaba abinda bai fi ƙarfinsa ba domin ibadar gaba ɗaya musuluncin ba dan a wahalar da kowa aka daukar da shi ba balma babban makasudin addinin musulunci shine kawo sauki akan al'umma ba ta kula musu ko kun ta musu inna hadha dinu yusrun lan yushadda illa ghalabahu wannan addinin sauki ne babu wanda zai takura a cikin addinin nan face sai addini ya fi karfinsa dan ba za ka iya ba wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya halakal mutanatti'un yan gaba dai sun halaka komai kai sai ka zakalkale kai mu komai sai ka kura adaka komai sai ka kai bango annabi ya ce kana cikin halakakku za ka ga daya daidai abinda bai fi karfinka ba wanda za ka iya dorewa ka ci gaba kai ta yi sadaka manzo Allah sallama baya cewa yafi kowa hatta annabawa wanda Allah ta'ala yake nuna mana ya fifita darajar su wani akan wani wani akan wani duk mun ji wayannan kuma mun ga musu ijma'in malamai ya tabbata akan cewa ulul azmi suke sama da su dukkan sauran manzanni gaba daya cikin ulul azmin akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su biyar to kuma a cikin biyar din har wa yau manzon Allah shine gaban su su duka biyar din shine shugaban su amma annabi yake cewa kar ku ce na fi Yunus dan mata kar ku ce na fi wani daga cikin annaba kar ku ce kawai ku kira mu annabawan Allah bayin Allah manzannin Allah kawai sallallahu alaihi wasallam sai ka annabi shine shugaban masu tawabi'u masu dangan da kai masu ladabi ga ubangiji subhanahu wataala kuma shine aka ce mai koyi da shi saka duk malamin sunna ba zai daga kansa ba kai in yaji ma kuna yabansa da yawa wallahi bai so a zuciyarsa baya so da dayan da zai hana ku zai hana kace da Allah ku ji tsoron Allah ku daina wannan magana ya nuna muku zahiri kuka sani ba ku san mai ke koya ba ku je ku ji da kanku kuma annabi ai shine ya koyar da mu la uzki ala llahi ahadan an zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin fassara wata aya dake cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara illal ladina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha ba ku ga wadannan ko ba na labarin wadanda suke kokarin wanke kansu su ko da su bayyana a matsayin sune na ba sune zababbu sune fiyayi game da kowa Allah ya tsare ban wannan magana Allah yuzakki man yasha Allah shi ne yake sarkake wanda ya kewar karshe da goge laifin mai laifi da cewa wato yau wane ya tsallake ya kai bantansa wannan duka aikin Allah ne kuma idan ya wanke wane ba aya zai saukar da sunan wannan wanan ya fada ba in dai wannan wanan ba annabin Allah ne mursali ko annabin Allah daga cikin annabawan Allah ba ko kuma irin wannan wanda muke karanta kissar ta yanzu wanda wahayi ne ya sauka ya bada shedar cewa ta kiyaye farjinta ya kuma bada shedar cewa wa saddaqa bi kalimati rabbiha wa rusuli ta wa kutubihi afwan ta gaskata kalmar ubangijinta ta gaskata umarta ubangijinta kuma ta gaskata dukkan littattafan ubangijinta gaba daya shaida ta karshe wa kanat min alqanitin kuma ta kasance cikin nagartattu masu ma'allada kun ga wannan wankewa ce daga Allah subhanahu wataala yayi daidai da balillahu yuzakki man yasha da aka zo gaban manzon Allah sai ana ambata ruwan da cin sahabbansa aka ce kai ai wani na kwarai ne ai wani mutumin kirki ne ai wani kaza kaza annabi ya ce kai ku saurara ku ne kun kanya lagon gadan bayan dan uwan ku indai har za ku na irin wannan yanzu abinda za ku faɗa idan zaton ku da alheri gare shi ya kai ku ce muna zaton sa mutumin kirki kawai ku bar shi anan sai ka duk malamin da zai rika nuna muku ta sufa kuna gan su da sunan yan bid'a ko kunya ba ka ni sai mutum ya yi wani rawani sannan ya riko wani tarbi ya taho yana mimimi da baki ba zai ansa sallamar ka ba sallama ba wanda ansa sallama wajibi ce in ji malamai qur'ani ya ce in an gaishe ku da wata gaisuwa ku maida kamar ta ko ku maida wanda tafita shikenan sai malamai suka ce to fiqhun da kenan shine shi wanda zai fara yin sallama yayi mustahabi kamar da littafin iziya ya faɗa amma wanda aka yi mawa ko shi wajibi ne sai ya ansa ina dalili saboda aya cewa ta yau idan
kuyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha
hayyu bi ahsana
fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha
to kaga kalmar wa idha kuyitum kaga farawa ce nan ba umanni aka bayar ba ko cewa in har an gaishe ku bi tahiyyatin da wata gaisuwa irin ta addinin musulunci fa hayyu kaga nan umarni ne suna kamalamai suka ce an sa sallamar wajibi ne waya ma gashi nan shi saboda tsabar yana ta yana wato kila yana so ya nuna maka ubangiji yayi tajalli a kansa sifan nan da yake da kuke ganin shi na tafiya ba ku yake gani ba yana ganawa ne da ubangiji don haka ba zai daina gana da ubangiji yazo an sallamar sa ba to dan bid'a ne shi domin ya nuna muku ya fi ku a wajen Allah ba komai bogi ne kawai ci da buguzin ne da kai da shi wallahi tallahi duk daya inna akramakum inda Allah ataqakum wanda ya fi ku karshi a gurin Allah shi ne wanda ya fi ku Qur'an ba alba ai ke kallo ba ya sha rawani ya sha don su saje su yi mugancin su ba a gane su ba ina ma da hanbayinta suna ka ta yi wa wannan jimgen rigar da haka ni tattare da shi wallahi wanda ya zuge ya sha kot ya sha nektai ya fito kansa ba hula amma ya tsabtace ya tsefe gashin ta tsaf shi ko irin hulan mata dan agaji bai sa ba an gane ko to wallahi tallahi in ta dauro wannan ya fi wancan mai alkabbar matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala suna ka a takaice dai duk wanda zai nuna maku shi wani abu ne shi ya fi ku ko da karatun nan da muke yi wai dan kai yanzu nan kamalan ana ce maka anakallah ana ce maka ustazu ko kuma an turo ka daga gari kaza ka zo gari kaza kai karatu to naka yanzu ka hu mutanen garin wallahi dan bid'a ne kai dan bid'a ne kai ba wanda ka bi ku kaddara gaje nan misali yanzu duk da na ku tashi gaba ɗaya duk kuɗaɗe ku hice waje dala zan yi karatu Allah ma za ka yi gaje kaɗai ashe yanzu taimakon juna muke to waye za a ce wani ya fi wani daga cikin mutum da mu ba za mu yi ba sai da ku ko kuma kun zo ku ji me za a yi kuma in mun yi kuskure dan Allah za ku ban mu a kai ko ba za mu yi kuskuren ba za mu yi kuskure dan Allah ne mu to naka babu wanda ya fi wani a gurin Allah sai wanda ya fi tsoron Allah batun shugabanci ko da jiya kuka ji mun ce a yi ma shugabanni biyayya wannan kuma tsari ne na rayuwa ko rayuwar al'ada da ta gargajiya dole akwai shugabanni kuma idan ana so wannan rayuwar ta albarka a cikin moriyarta dole sai an girma shugabannin karkashin dokokin wannan society din wannan community din dole sai an yi bi doka kuma in an ce ga doka ko ga shugaba ko ga kaza kaza dole ɗaya ne daga cikin ku za a nada a bashi wannan ragamar a bashi wannan jagorancin ya ba da umarni a aikata sai ka tafiya ta tafi ya hana ku haƙura ku hannu ba dan kirce wato ƙarfin shi ko tsoron shi kawai ba a'a dan tabbatar da ita dokar wallahi sai ku ga ta yi muku amfani shine kawai abinda ya bambanta rayuwar mutane da ta dabbobi ko dabbobi ai suna da shugabanci suna da ka'idar su to haka dole ne a yi doka to sai musulmi ya ce duk wata doka da dan adam zai tsara babu ruwan shi ne ta ya sallama ta yi ban kwana da ita ya miƙa wuya ga dokar Allah domin ya san dokar Allah ita ce hakikanin doka inil hukumu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyya babu hukunci sai na Allah to duk wanda ya zama musulmi abinda fa yake ce ma Allah duk wata ka'ida duk wani sharadi duk wata yarjejeniya duk wani kaza kaza wanda ba naka ba kuma ya ci karo da naka to Allah na yi baran-baran da shi na barranta da shi ni yanzu na gamsu da naka na tsaya ga naka kaga wannan magana babba ce don haka ka ɗauke ta da wasa ubangijinka ka ɗaukar ma wannan alkawarin ka roƙo wa'adi ga Allah za ka yi abin da alƙawari ne mai girman da ka ce ya Allah koda a wani wuri na bangaren rayuwa ka ga nayi aiki da tsadin da ba naka ba, to ajiranci ne ko kuma nayi zuciyata ta ki abin da nayi, amma waɗanda suka ce sai nayi sun bi karfi na, kana da uzuri wajen Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka wanda Allah ya wanke shi ne wankakke, wanda Allah ya tsarkake shi ne mai tsarki. Saboda haka Maryamu alaiha salatu wassalam mun ji yadda Allah ta'ala ya bata kariya, ya wanke ta, ya share ta, ya katalle ta, karke ya bata babban lambar yabo ta ƙasa gaba ɗaya, ya ce wa kanat minal qanitin, Maryam ta kasance daga cikin masu ma'ubangiji ɗa, ta kasance masu biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne Malam Abubakar kuma yake cewa a gani na an kawo kissar Maryam ne a wannan jeri, duk da ita ba annabiya bace ba, kawai ta ɓangaren ibtila. Wannan jiya mun ce ita wannan sura tana karantar da farko dai addinin annabawa kwaya ɗaya ne, millata abikum Ibrahim, ita ce nan aqidar kwaya ɗaya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hanya kenan kwaya ɗaya, ihdina siratal mustaqim inna ad-dina inda Allah al-islam, hanya kenan kwaya ɗaya, hanyar annabawa babu canji. Abinda wannan sura gaba ɗaya suratul anbiya take karantawa, sannan tana karantar da mu cewa annabawa ba daɗin duniya suka ji ba, ba mulki suka shimfiɗa ba, sun fuskanci ƙalubale, sun fuskanci tsangwama, an masu yarfe, an masu ƙage, ba abin da yake na muni wanda ba jingina masu ba. Wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa
kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun
tab
atawasaw bihi bal hum qawmun dagun.
Allah ta'ala yake cewa kadhalika, kamar da kaji wannan bayani da ya gabata, ma atal ladina min qablihim min rasulin, da dai wani manzo bai taba zuwa kafin su Qurayshawa da aka turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin su dan ya karantar da su addini ba, wanda wani lokaci su ce mai dan sihiri, wani lokaci su ce majanuni, wani lokaci su ce mawaki, wani lokaci innama yuallimuhu bashar, wani mutum ne yake karantar da shi, babu irin kagen da ba su yi manzon Allah ba. An gane ko? To ba kan shi farau ba, babu wata al'umma cikin magabatan al'ummomi da wani manzo daga Allah ya zo musu yana kiran zuwa ga tauhidi, illa qalu sahirun, ba sai da suka ce masa dan sihiri aw majnun ko kuma sai mai tabin hankali. To duk da na Maryam ba ta cin annabawa, amma tsangwamar da annabawa suka fuskanta a rayuwarsu ta tauhidi, rayuwarsu ta tabligi, rayuwarsu ta kira zuwa ga tauhidi, to Maryam ta ɗanɗana irin ta tajarrabawar, ita ma ba daɗin duniya ta ji ba gaba ɗaya. To wajen tsangwamar da kuma kuma ta da bayani gabatar jiya suratu al-anbiya dinnan. To naka malam yace wannan ne dalilin da yasa aka kawo kissar ta a ciki allati usibat bihi maryamu, irin jarraba wanda aka samu na Maryam da ita, min wujuhi waladin bila fa'alin, ka dauki bangare daya kawai a ce ga ki da ɗa ba tare da kin yi aure an san mijinki ba, wannan ba karaman kalubale bane ba. Ma annaha kana min al-muharrarin li khidmati al-masjid, tare ta ita Maryam din ta kasance cikin wa'anda ake yanta su kadai dan hidimar masallacin Baitul Maqdis, wanda kafin ita ba a sa ƴaƴa mata cikin wannan hidima sai dai ƴaƴa maza, kuma su mazan kansu wanda duk aka ce wannan khadimin masallaci ne, to la yatazawwajuna, ba ma sa yin aure, su gaba ɗaya sun yi bankwana da jin daɗin duniya ta fuskacin jinsi, ba sa buƙatar haihuwa, wannan hidimar kawai za daga share masallaci kan kada kunkunniyar masallaci share abunan butoci gyara wurin alwala gyara inda liman da suna izi da waye za su zauna tabbatar da tsafta da kanshi da turare da waye a masallaci da kuma tsaro na masallaci wanda Allah ya saka mai agaji da sauran bangarorin tsaron mu wanda suke kulawa kamar da jiya muka ji sanarwa ta musamman aka kira mutane da ba da hadin kai cewa su hakura da sanya cajin wayoyinsu a cikin masallaci dama akwai masu shigar butu da sunan caji su illata al'umma wanda suka zo sauraron alqur'ani mai girma kaga duk wannan hidima ce ta masallaci illa dai mu yanzu mu cika yan agaji su aure ba ne yan agaji ko auren ku ko musulunci wannan shari'a ta mu ta ce ayi aure azara makan lafi so wancan da wancan da farko mala yace alladina la yatazawwajun fa qamat bi sabri ala zalik Maryam sai wato chaɗa marar yin hakuri akan wannan aiki da aka dora mata wai awwal mar'atin ittasabat bi zalik mala yace ita ce matar farko da ta dauki wannan sifa kama dun alaihi istizaru ummiha inda wuladatiha ba'da an-nadri kamar da uzurin da mahaifiyar Maryam wato nana Annatu ta fada lokacin da ta haife ta bayan ita ta riga ta yi bakance cewa abin da ke cikin cikin nan nata wannan marayan abin da ke cikin ciki na idan na haife shi to khadimin masallaci ne sai ta haife ta a yamaci ko ba a saba yaya mata na wannan aikin ba shi sa Hannatu ta shiga damuwa amma ta ce ba za ta kare alƙawarin da ya ma Allah ba alaba shi yadda ta zama ita biya ta farko mace wanda aka sadaukar da ita ga hidimar masallaci fa qala rabbi inni wada'tuha unsa kamar da muka karanta jiya thumma asabna annabiyya ar-rasul isa alayhi salatu wassalam wa ta'arahuma Allah subhanahu wa ta'ala an jami'in naqa'idi kuna daga nan abinda ya samu shi kuma dan nata annabin Allah manzo daya daga cikin ulul azmi min ar-rusuli annabi isa alayhi salatu wassalam gaba daya Allah ya wanke su daga dukkan wata sifa ta naqasu dukkan wani abin asha dukkan wani abin kash dukkan wani abin ya haka Allah ya wanke Maryam da danta gaba daya ba su da wannan abin gaba daya ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل
آدم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
إن مثل عيسى
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
الله يجزي ذلك wannan labarin da muke karanta maka ko wannan alqur'anin da ke gabanka nataluhu alayka muna karanta maka shi min alayati yana da cikin ayoyi wa dhikril hakim kuma yana da cikin ambato wanda yake gwanin ambato da ke cike da hikima sanalati inna masala isa inda allah lalle sifar isa alayhi salatu wassalam a wajen allah kama sali adam tamkar sifar adam ne alayhi salatu wassalam inna masala isa inda allah kama sali adam lalle sifar annabi isa dan maryam a wajen allah tamkar sifar annabi adam ne khalaqahu min turabin allah ya halicci manzon sa annabi adam alayhi salatu wassalam min turab daga turmaya thumma qala lahu kun sannan yace ma adam zamo fa yakunu kuma ya zamo kaman cecen ne shine kowannan sa bayyana sa a duniya ta saba ma al'ada kudo a fakasa a debo ta can a debo ta can a debo ta wancan nahiya da wancan bangare na duniyan nan a hada a cakuda a debo wayannan tekuna guda bakwai da ake da su na duniya a kwaba wannan kasar wuri guda ta kwaku ta kwadu ta hade da junanta sannan a batta ta kara ruba ta ruba ta ruba bayan tarubin har ta fara canzawa daga asalin yanda take saboda tsaban nuna da kuma nuka da dai sannan aka sa mata ido har sai da ta bushe ta zama kaman kasko in ka kwankwasa zaka ji tana ƙara a dai ne wannan busasshiyar lakar ne Allah ya umarci wannan busasshiyar lakar ta yace ta zama Adamu nan take ta zama Adamu jinjini da tsoka da gemu da tsade da duka a lokacin su wannan al'adan ji kaga ya saba ma al'ada to kuma kun ji haihuwar shi kuma Isa dan Maryam shi kuma Maryam ta dauki cikin sa ba tare da wani namiji ya tabi jikinta ba gaba daya shi ma na kun ga ya saba ma al'ada abu ne wanda ba a saba ganin shi ba ko a cikin dabbobi an fahimta to sai Allah ya kawo wannan kamanceceniyar malamai masu bin kwakwafin adadin ambato ma suka ce adadin ambatan da Allah ya ma annabi Adamu a cikin Alkur'ani daidai wa daida da adadin ambatan da Allah ya ma annabi Isa dan wannan misaliyar ta zama ta tabbata sau na manta adadin amma ina jin bakwai ne 20 da kowannen su ga malamin mahaddata yace kowannen su da annabi Adamu da annabi Isa an ambace su 25 a cikin Alkur'ani don haka misali adadin ambatan su sai malai ce a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ya ce kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i ghayru Maryam ibnat Imran wa atiyat imra'ati Fir'aun wa inna fadla 'aisha 'ala an-nisa' ka fadl sarid 'ala sa'ir ta'am wani ilimi ne malai yake so ya bamu tunda an yi magana alamina kaga dukkanin talibai kenan Annabi ya ce a cikin talikai akwai guda da yawan gaske daga cikin maza wanda suka cika suka kai bantan su ina ma wannan ai babu jako ko annabawan nan dai ka tsaya akan su zuzu kadai ai kaga suna da yawa wanda Allah ne kadai ya san adadin annabawa kuma dukkan annabawa kaga kamulai ne saboda zabi ne na Allah wanda muka san sunan daga cikin 25 ka ko haka aka tsaya lallai kamula minar rijali kathirun daga cikin mazaje akwai cikakku suna nan da yawa kuma na tabbatar a cikin sahabbai na gari na annabawa musamman sahabban annabin ƙarshe musamman sahabban annabi Isa wanda tsakani da Allah wayannan sahabban sun samu tsabtacewa da tsarkakewa da tantancewa daga Ubangiji domin sahabban annabi Isa mummunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake umarta su yi kamar sahabban annabi Isa Allah rama ko ka tuna ayat mummunan al'ummar annabi Muhammadu ake cewa su yi kokari su yi koyi da sahabban annabi Isa dan Maryam wannan ke nuna cewa sahabban annabi Isa dan Maryam sun cirututa su ma daga cikin sauran sahabban annaba mana ina so in gaskata hadin manzon Allah ne cewa daga cikin mazaje akwai wanda suka cika suna da yawa ayar Allah ba ta mallaka ita ce aya ta kace a cikin suratu saf ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn
maryam ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
التي أقوم في من كونوا أنصار الله وكونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين يقوم في إيمان الدين الله محمد صلى الله عليه وسلم ku yi kokari ku bi tafarki ku yi kamanceceniya ku zama ne makan addinin Allah tamkar yadda sahabban annabi Isa al-Hawariyun suka kasance yace man ansari ila Allah ina wa inda za su taimaka masa su dafa mani su raka ni wajen isar da sakon Allah qala al-hawariyun wa ina yan gaba dai gaba dai na kware cikin sahabban annabi idza suka ce ga mu mun ji mun gani nahnu ansarullah mu ne za mu taimaka ma addinin Allah wani wuri ma sai suka ce amanna billahi wa shahada anna muslim mun yadda da Allah kai kanka ka shaida muna cikin wanda suka mika wuya mun yadda mun ji mun gani to sai ake cewa mummunai su kwaikwayo wannan sahabban na annabi Isa dan Maryam mana dai kamula min ar-rijal kathir da yawa daga cikin mazaje sun kai bantan su sun cika inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma walam yakmul min an-nisa babu wa'anda suka cika daga cikin mata ghairu maryama ibnati ko binti imran wa asiyat ibnati fir'aun banda maryam diyar imran ita dai wannan maryam din tana cikin kadan daga cikin matan duniya wanda suka cika sai kuma asiya matar fir'aun fai dan mulkin kama kare da duniya ba za ta amince ni fi ba har kafirai in za a yarfi mutum a mulkin sa na rashin tausayi da rashin imani ta ce sai ka ce gwamnatin fir'auna wato kafirai ma sun yadda fir'auna azzalimin shugaba ne amma ga matarsa wanda yake kwanciyar aure da ita a ƙarƙashinsa ita kuma ta yi imanin da har ta samu shaida daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga manzon zira annabin rahama annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirga sunanta karara a cikin mata ƴan kadan da suka kai bantan su a duniya gaba daya an bayyana ko Maryam Asiya matar Fir'aun to sai kuma yace a wannan riwaya ta wannan hadisi sai yace wa inna fadla Aisha ala an-nisa ka fadli saridi ala sa'ir ta'am fifi kwan falala da Aisha ta yi masauran mata ta yi masa fintin kau Aisha matar manzon Allah ɗiyar sayyidina Abubakar fai yanzu dan shi a ya cika ya batsi kamar zai fashi wallahi tallahi zai dai ka fashi to ai Allah dai ba zai canza ba ko zai canza dan shi a ka dade baka fashe ba Aisha ɗiyar sayyidina Abubakar matar kuma wanda annabi ya fi so gaba ɗaya ma daga cikin matan sai dai ka kumbura ka bashi hukuncin Allah ba wanda ya sai canza shi ka hakura kawai ka sallama ka zauna lafiya dan amfanin kanka in ba za ka kai kan ma Allah za ka hakura Allah ya riga zartar nana Aisha ka ji matsayinta inna fadla ada inna wa inna fadla Aisha ta ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'irin ta'am ɗari na daraja da falala da nana Aisha ta yi masauran mata gaba ɗaya nawa bai fi iyaka ba mata ya ce gaba ɗaya sai ce kamar fifikon tuwo ne akan sauran abinci in ka zo ƙasar Bahaushe kusan tuwo ya fi zama formula ko ya zama inda ƙasar Bahaushe ne
kwa
gidan kowa ana yi in na ce bahaushe kuma na nufin hausa filani gaba ɗaya al'adar mutumin arewa wannan abincin ya fi yawa a cikin rayuwarsa ya fi karɓuwa ya fi shahara an fahimta? To sauran ruwayoyi ba wannan suka ƙare da shi ba a hadisin sun ƙare da mata biyu a cikin gidan manzon Allah ita ce sayyidatuna khadijatul kubra radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah ta farko kuma uwar ƴaƴansa kun gane ita ce ta uku cikin matan da suka cika wannan matsayin na cika bai taɓa matsayin Aisha ba tunda kalmar cika ake yi ita kuma Aisha kalmar falala aka jingina mata a wannan hadisin mace ta hudu cikin mata da aka ayyana sunansu a matsayin cikakku shine Fatimatu Zahra diyar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwayoyin sauran da ba wannan ruwaya ba sun ayyana sunan wa'annan wato biyu cikin kamulallin mata a cikin al'ummar da suka gabata suke cikin banu Isra'ila kamar yadda muka ji Maryam kuma muka ji Asiya matar Fir'aun biyun kuma a cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne kuma a gidansa cikin ahlul bait ummuna Khadija da kuma diyarta Fatima radiyallahu ta'ala anhum ajma'in an gane wayannan su ne sunansu ya ambata a matsayin cikakku daga cikin mata amma a cikin mazaje wayanda suka cika suna da yawa Allah ta'ala ya sa mu dace to abinda mallan ya kare shi wannan mas'ala da shi anan shine ita fal mas'alatu ita wannan mas'ala da ake tattaunawa tun farkon wannan sura min awwalil amri ila akhirih mannun ma'al ahrar bayanin ni'imomi ne da Allah ta'ala ya ma'aya daga cikin bayinsa ba bayi ba wa tartibuha wa ibadatuha wa saunuha farjaha wa wuladuha bila fahli sannan ya hada da tarbiya irin wanda ita Maryam ta samu daga mai kula da ita Annabi Zakariya da kuma ibada da take da ita ita ba ta san komai ba daga dan sa abin kalaci dan abin nan sai da rayuwarta kawai sai bautar Allah sannan kuma da yadda ta kiyaye farjin ta shaida daga Allah kamar da Allah ya sauka da ayoyi wajen goma suna wanke na Aisha daga farjiyar fan da aka yi mata to haka ita ma Maryam Allah ya saukar da ayoyi suka wanke ta bata da zargi a wajen Ubangiji subhanahu wataala da yadda ta haifi ɗa ba tare da miji ba da kuma yadda ɗan nata Annabi Isa alayhi salatu wassalam kamar yadda cikin suratu Maryam yake yin magana kin yana tsumman goyo haka nan kuma bayan ya girma Allah ya naɗa shi manzo ya ci gaba da magana ya ci gaba da wa'azi da isar da saƙon Allah sannan da bayanin ƙaryata wanda Yahudawa suka yi game da yadda suka jefe ta da abin da ba shi ba ta hanyar wasiɗar Yusufun Najjar al-Abid wa ibn ammiha akwai wani Yusuf al-Najjar kafinta wannan ya nuna wannan sana'a ta shahara a cikin banu Isra'ila kuma a wannan gidan al-Abid ne ba amma dai mun ji maganar Allah wadda ta ƙareta wannan maganar ta su kuma maganar Allah ya ce gaskiya ita ce abin ne sannan mallan ya ce wa ma katabahu al-anajilul mawdu'ati fi shu'uniha da ƙarerayen da aka jibge cikin Bible sabon alkawari na ƙarerayen da aka yarfa mana na Maryam wanda wannan zai ƙara muku cewa sanin cewa addinin musulunci addini ne na Allah wanda yake tsayawa inda Allah ta'ala ya tsaye da shi yanzu in wani bai bin addinin Kirista ya zo sai ya riƙa ɗaga muku allon kafaɗa kamar shi ne na Maryam shike bin addininsu wanda kuma ga Bible ɗinsu cike da ƙarerayen da aka yarfa ma Maryamu aka yi mata irin wannan yarfe aka yi mata irin wannan kage ko ba haka bane ba amma musulmi na gaskiya ya san wace ce Maryam yana kaddara ta yana girmama ta yana mutunta ta kai ba zai ma ambace ta ba face sai ya ce alaiha salam haka ne ko ba haka bane in ka dauki qur'ani mai girma ruwayar warsh wanda muka koya a allo idan ka zo ka ce suratu maryam alaiha sai ka ce alaiha salam ko ba haka ba suratu maryam alaiha salam makkiyatun wa hayatun wa tisuna aya har haji ka ce alaiha salam to naka musulmi ne suka san darajar bayin Allah na kware annabawa da wanda ba annabawa ba musulmi ne suke tsayawa inda Allah ya yi hukunci kan bayinsa in Allah ya ce wani na kware ne to a gurin musulmi wannan wanan na kware ne ana gani in ya ce ba na kware bane har abada ba na kware bane babu wanda yake mai da shi na kware da haka kirutocin zamani kalubalen mu ne muke san Maryamu da danta annabi Isa alayhi salatu wassalam mu ne babiyansu na gaskiya domin mu muke bin addinin annabawa da wannan sura take tabbatar mana cewa addini ɗaya ne babu ruwanmu da rabe-rabe don haka abinda linjiloli suka kara rubuta na sha'anin Maryamu da kage-kage da yarfe-rafe da tobin alazi ne wannan a kansu can ba su gada babu ruwanmu Qur'ani ya barranta hadisi ya barranta musulunci ya barranta daga wannan kage-kagen nan kullu hadhihi al-umur majmu'aha ma la tadunu al-amra da dunkulwasu bimma dhukira wa ma lam yuzkar da abinda aka ambata da ma wanda ba ambata ba ayatun wa ibratun lil alamin ayoyi ne kuma darussa ne abe ban lura ga talikai ga baki daya waja'alnaha waja'alna bana maryama wa ummuhu ayatan wa awayna huma ila rabwatin
wa ummuhu ayatan wa awayna huma ila rabwatin fati qararin wa ma'in
tun wannan darusa ne akan nana maryam wani Allah ya ce walli naj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa
kana'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya
da haka Maryam lam takun nabiyyan tan
da
kida mana mutum ne Maryam
ba ta
iya
ba kuma ba wani annabi mai kuma kuma bane da Allah a kan shi mayu nabiyyu kuma ta bayu na ya tsoro da ni wama arsalna min
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
أَكِيُّ سُورَةِ يُوسُفَ أَكْوَيْ مَا كَمَا دَيْتَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا
نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ
أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا
سَلْكِ يَا لَرَمَّ
وَمَا دَكَّ سَنْتِكَ
أَكَّ كَمَا كَانَ رَمَّ أَمَرْيَا وَنَّا يَرِي قِرَاءَ عَلَى رَمَّ Mala yace ita Maryam ba annabiya bace ba dogaro da wancan ayi guda biyu da Allah ya karanta mana Allah yace wa annabi Muhammadu kafin kai ba mu aiko kowa ba in ba maza ba da muke masa wahayi da haka ku tambaye masana in ba ku da ilimi dai ayi tace ba mu aiko kowa ba kafin kai sai maza nuhi ilaihi muna masa wahayi min al-qura kuma yambirni bayan kawai ba yambirni Allah ke aikowa kaga kenan kawai akwai nau'in na kasu ko akwai wani ci baya kawai kuma tabbas haka kawai take har yanzu kawai suna nan a baya Allah ya kebo su amma ba ba ce suna na kasu a ibadar su ba in kai shafa'i da wuri daga kawai dan binni ma in ya lada dai za a ba ku Allah ga tamam dan haka ba kawai kwantar da hankalinka ba ta akai ba za ka samu aljanna ba da azumin ka a kauye in dai kai da ilimi da na limamin makka billahi da dai za a ba ku an gane amma ka san dai hankalinka bai kai nashi ba tunaninka bai kai nashi ba iya maganarka bai kai nashi ba ilimin ma wallahi bai kai nashi ba bai kai nashi ba bai kai nashi an shiga gabanka amma dai ka hakura nan Allah ya zabar maka amma an ka samu ikon to Allah dai ya samu dace ni dai Allah ya sa na baro kawai kuma bana fatan in koma da zama sai dai mu je da awa mun ga almuru ta mazo mai mazamar ce to a hada mu koma gida kun san wurin da dan nisa nan ko so nake in baro wurin Allah ya sa mu dace walakin da kisata kullaha tarzi ila annabi Isa amma dukkan kisar Maryam gaba dayanta tana komawa ne zuwa ga annabi Isa ita ma ta ci albarkacin danta kai ko haba malam ai kai ma ka san haka dan wa yanda ko da dan nan musulmi ne kawai ga magarin musulmi ya zama musulmi na kwarai ballantana mummuni ballantana bi ya wuce nan annabi ballantana manzo a manzan ma a karin akwai karin girma ɗaya daga cikin ulul azmi na rusuli ga makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ga manzanci Isa sai na annabi Muhammad ai ka ga matsayin ba kankane bane a ce mai wannan matsayin wanda ce ta haife shi matsayin ai ba karimi bane Allah ya ta mana yanzu kuna ganin wani da mai albarka masanin alqur'ani Dr. Jamilu Sadiq dan Zaria kun gane ana kallon shi Dadar Islamiyya ta bayan lokacin da ya gama karatun Alkur'ani wurinta shi ne ɗan arewa na farko da ya taɓa kaiwa wannan matsayin a fannin ulumul Alkur'ani to me nake so in gaya muku ubansa talaka ne abokinmu ne haka dai tare ake da ba a san uban ba kamar yadda yanzu aka san shi kun fahimce ni ya ci albarkacin ɗan ko bai ci albarkacin ɗan ba kuma bai shiga cikin wadatar rayuwa da hasken rayuwa ba kamar yanzu kai ka san da insha Allahu gidan da ake da alqur'ani irin haka kuma ake da alqur'anin gidan talauci yayi ban kwana da wannan gidan insha Allah yanzu duk taron da ake idan wannan dattijan ya shigo wallahi malam kafin ya iso mutane sun fara tashi su bashi wuri da ko irin mu ne sadaka ashe lallai uwa za ta ci albarkacin ɗanta, uba ma zan ci albarkacin ɗansa, amma dai batun karɓuwa wajen Allah to kuma wannan ba kowa ta shi tafi shi. Eh wannan a duniyance ne a mu'amala. Amma wajen can a la tazuru wazaratun wuzura ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yuzur thumma yujzahu al jazaa al awfa. Allah ya sa mu dace saura kadan to shine wannan fa na saba zikira shi sa ambatanta ya dace fi siyakin anbiya cikin koro bayanin annabawa istimrar hayatil ummatil islamiyya saboda me rayuwar al'ummar musulmi za ta ci gaba bi amal biniha tare da yin aiki da aikin danta ita Maryam min ad-da'wa na abin da shahi wa'azi wal irshad da karantarwa wa hamlul mashakkat da daukar gogwarmaya a wajen wannan fannin ma akaunihi mahfuzan fi ra'ayati Allah ta'ala tare da dan Maryam Isa alayhi salatu wassalam ya samu kariya da tsaro da irin kiyayewa ta Ubangiji subhanahu wata'ala o mawdu sura kuma dama annabawa da magadan su a fannin da'awa su samu kariya da kiyawa daga Ubangiji na daga cikin darussan wannan sura subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe ma ka zo da wuri ka a saki